الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وبعد. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تجد أبو اليوم قال له لو تسلك من قوة كومي عند الكوم وأن لنا تبغو مشاء ومشاء نوالا الحجة Allah madaukakin sarki ya haka mu a wannan masallaci ne rayar da sunna domin mu tattauna wani mawdu'in da ya shafi addinin musulunci fatan mu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu karu wannan muhadarar kamar kwanaki da suka wuce na gabatar da ita a makarantar al-bayan nan da wannan sai an uwa da duke tare da su suka yi sha'awa suka ce dan Allah in yi hakuri don gabatar wannan hali tun da can da muna riga na gabatar sai dai ce to babu damuwa ba sai dai sabon bincike ba to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya danta da mu za mu tattauna da akan mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasa wannan mawdu'i zuwa kashi shida kashi na farko insha Allah za mu yi gabatarwa muqaddima kashi na biyu metece al-mu'jiza na uku metece hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya karfafi annabawansa da mu'jiza gaba ta hudu nawa ne a menene bambanci tsakanin mu'jizar manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar annabawa da suka gabace shi gaba ta hudu nawa ne mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta biyar gaba ta biyar ita ce wa'ansu kadan daga mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai mu karbasa mu hadara mu insha Allah ta'ala musamman kuma ya kasance akadan magarba ne da insha lokacin a takaice ne saboda haka za mu yi kokarin mu tattakura mu zuwa mu kammala da wuri insha Allah ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mana kunnuwan mu da zukatan mu mu sauraro da kunnuwan basira gaba ta farko muqaddima a muqaddima da farko na yi bayani akan abin da yasa muke tattaunawa akan wannan mawdu'i dalilai ne guda uku suka sani na zabi wannan topic din dalili na farko abin da ya shafi karamomi da mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna sukan yi shiru akai da yawa sukan barwa yan bid'a su je suna tattaunawa guralan maulidinsu manzon Allah ya gwada karama kaza ya gwada mu'jiza kaza amma yana da wahala ka tarar da wani majalisi haka da ake karanta irin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa suna da yawa wanda ahlus sunna su suka fi tantantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya shafi rayuwarsa da karamarsa da daukakarsa ahlus sunna su suka fi tantanta dalili na biyu yanzu musulmin Najeriya yawanci mun mayar da addinin mu sabani matsaloli ƙanana da ake da sabani cikin su muna ganin kamar su ne addini akarabar sallah bayan ayi sallah wata mas'ala ta kunno kai mas'alar tattashawa akai ta hayaniya aka kafirta mutane yanzu shine kawai hadithu sa'a a wannan babbar sallah ana kammalawa sai aka kullo da wani tabi ko ne menene ma shin azumin rana asabar haramun ne ko halal ne nan ma akai ta maganganu da yawa to sai naga cewa ya kamata mu dinga tattauna mawdu'in da ba a yi sabani cikin su ba yanzu wannan wannan mawdu'in mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga ana ta rigima ba kuma mawdu'in da addinin musulunci aka yi ittifaki akai ba yi sabani ba wallahi tun ninnin ka sau nawa sabani da ake da shi cikin addinin musulunci to me yasa sai sabani kawai dalili na uku tattauna irin wannan mu'jizar yana ƙara nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa a cikin zukatanmu saboda fatan Allah ya datar da mu gaba ta biyu mecece al-mu'jiza al-mu'jiza harshen larabci ne an ɗauko ne daga kalmar al-ajizu wanda yake shine kasawa da gaza daga nan aka sanya wa tsoho ko tsohuwa al-ajuz domin su gajiyayyu ne kasassu al-mu'jiza a wajen malaman musulunci malamai suna cewa huwa amrun khariqun lil'ada lamari ne wanda ya saba yanayi maqrunun bi tahaddi yana gwame da kalubale yu'ayyidu Allahu ta'ala bihi anbiya'ahu wa rusulahu bi ijra'ihi ala aylihim izharan li sifatihim fi da'wa an-nubuwwah wa ar-risala Allah madaukin sarki yana nuna wa'annan abubuwan mamaki da suka saba al'ada yana karfafa annabawa da manzanni da su domin karfafa da'awar annabcin su da manzancin su gaba ta uku mai yasa Allah madaukin sarki yake karfafa annabawansa da mu'jiza me cike hikima abu na farko domin musulun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai iko shi ne maɗaukaki shi ne mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama saboda haka yana da iko ya nuna maka abin da ya saba wa hankalinka hikima ta biyu Allah madaukin sarki yana karfafa yana taimaka yana kulawa da annabawansa da manzanninsa da turo su baya barin su haka duk wani abin da zai sa mutane su gaskata su ma su samu ƙwarin gwiwa wajen isar da sakon da aka ba su to ubangiji Allah subhanahu wata'ala yana taimaka musu da shi hikima ta uku Allah na tausayin bayinsa Allah madaukin sarki na son kowa ya shiga aljanna Allah baya son wani daga cikin bawansa ya shiga wuta ya saukar mana da saƙo ya turo da manzo wannan saƙon ba za mu iya gane shi ba wannan manzon ba za mu iya gaskata shi da wuri ba har sai ya nuna mana wani abin da zai nuna cewa Allah ne ya aiko shi da gaske sai aka ba shi mu'jiza domin me domin mun bayin Allah mu gane cewa wannan daga gurin Allah ne mu yi imani da shi mu kubuta daga wuta mu shiga aljanna hikima ta hudu ita ce tsayar da hujja akan bayin Allah an turo maka da manzo an saukar maka da littafi manzon nan ya zo da mu'jiza wanda yake tabbatar cewa shi manzo ne daga Allah to fa a nan iban dan baka yi imani da shi ba baka karbi sakon nan ba to gobe kiyama jiki magai to ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare hikima ta biyar sanar da dukkan mutane baki da cewar Allah shi da mahalicin duniya da abin da yake cikinta kuma duk wani abin da yake cikin duniya mutum ne aljanu ne a dabbobi ne mala'iku ne dukkan suna karkashin sarrafawar Allah subhanahu wata'ala duk wani abin mamakin da ka gani a duniya shi a gurin Allah ba abin mamaki bane domin shi ya halitta shi wuta ba tana kona ba wane ne yake sanya wuta ta yi kuna to in ya gara ma ba zai cire kunar ba kana ganin wutar kai ba kuna ji shi yasa annabi ibrahim alaihi salam da ya shiga wuta ya fito lafiya kullu ya daru huni bardan wa salamun ala ibrahim haka duk wani abin da yake duniya na wallahi mu'jiza sai dai mu ba mu gane ba mutum in banda mutum yana da batun batira wallahi sallahi ba sai Allah ya nuna maka wata mu'jiza ba sai karan kanka mu'jiza ne kowane mutum shi kanshi mu'jiza ne kalle yadda Allah ya kira ka alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayi suratin ma sha'a arkaba Allah ya yi ka da hannaye guda biyu da kafafuwa guda biyu sai aka dauki idanduna guda biyu sai aka ba su matsayin su a sama Allah in ya gida ma sai sai ya dora maka idanduna guda biyu guda biyu duka a gwiwanka sai me kuma in ya gida ma sai ya bar masu a gurin amma inda aka yi place din su inda ya tafi dacewa ke idan ka ci abinci akwai mara kyau da yake fita sai aka huda wani gurin da zai dinga fita an ka sha abin sha akwai mara kyau da zai fita aka huda maka gurin da zai fita komai aka yi shi daki daki wa fi anfusikum afala tubsirun fa ta kai ce wannan sunan hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki yake turo manzannin sa yake karfafa su da ainihin wannan mu'jizoji gaba ta hudu الفرق بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين منين بنبش عند مكان معجزة منظر الله صلى الله عليه وسلم ده معجزة رسول الله النبى السجباتيش بنبش الفرق دون النبي ده أكتر تروشي أم باش معجزة لنا ظاهري وان ذاك يا جنزي كتبك النبي موسى أنا رسانده ko zaka iya rikewa ka gani ka ce wannan sanda ne ko da annabi yana da mu'jiza hissiya zahira amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hada mishi bainal mu'jizat al-hissiyati wal mu'jizat al-aqliya tsakanin mu'jiza ta gani ta shahada da kuma mu'jizar da hankali ne kawai yake dauka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da mu'jiza aqliya alqur'ani bai girma da shi littafi ne zaka rike shi haka amma idan ka baiwa kafiri kace wannan mu'jiza ne bai ganewa har sai ya bude ya iya karanta larabci ya fahimta idan ya fahimta daga nan ne zai gane fasahar alqur'ani balagar alqur'ani nahawun da ke cikin alqur'ani mu'jiza din da suke cikin alqur'ani bai girma wannan shine mu'jiza aqliya bambanci na biyu saboda annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko su mu'jizar su ji su baki da sun kai an kayyade mu'jizar kowane annabi da zamanin sa da lokacin sa yanzu na tambaye ku ina mu'jizar annabi Isa alaihi salam ya warkar da makafi da kurame da bebaye ya ba rayar da mutunci ko to ku nuna mu'jizar yau akwai ta ina mu'jizar annabi Musa alaihi salam sanda tana nan amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutu ya shuke mu'jizar sa tana nan ko ba ta tana nan har zuwa gobin kiyama kuma tana kalubalantar duniya wannan mu'jiza ce duk wanda ya isa ya kawo gidan sa bambanci na uku garbu tsalle ke wata domin lokaci menene bambancin da ke tsakanin mu'jiza da karama da sihiri abu na farko mu'jiza Allah na baiwa annabi Allah da manzon Allah ko amma kuma karama ana baiwa wali ne waliyin Allah bawan Allah salihi jama'a akwai waliyin Allah ba yadda cewa ahlus sunna sun fito sun yi haƙi bid'ar waliyai wannan zai nuna cewa babu wali qur'ani a cike yake da sunan waliyi 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 Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati wan-nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin حديث إن كانت حديث أبو هريرة تكل سنة من عادى لي وليا فقد آذته دون يقول لقابا دولي لا مسلينا جاء الله سبحانه وتعالى تو نعم إنا أمي شيلا إنا أمي يقوى تيوى يدوك مكامل صدامي يجيش كنا أفو ولي الله تدجت كم بمبنج معجزة أنا بيوى النبي كرامة أنا بيوى ولي بمبنج نبيو إذا معجزة أنا سن أبين أتا دبتان إذا القرآن معجزة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لي بزين بزين القرآن بارك تشكي مسلمين دنيا أنا سن آيات القرآن أجيها متاني وأن معجزة لنا الله wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuri shi amma karama ana san aboyita ba a bayyana karama idan kaga wai wani mutum ko shi wali wani shehi yana alfahari da karamomin sa to wannan shedani yana kiran mutane zuwa ga karamomin sa ku zo ga karamomina to wannan shedani na taba karanta wani littafi kamar shekaru 30 da suka wuce wani littafi ne lokacin bana cikin muna cikin dari ko Allah subhanahu wataala ya kare mu a irin wannan majalisin na mauridi akwai littafi da za a zo a karanta waliyai na shehu abin nan karamomi na shehu Ibrahim za a zo a ce da kai wata rana mota na tsaye ta shekara kaza da kaza maka tashi ba haka shehu Gwani ya zo ya shiga yana shiga kawai sai ce bismillah sai mota ta tashi ta aka kama tafiya wallahi ƙarya ne ba taɓa yi ba duk inda karama take ba a san a nuna ta idan maka samu bawan Allah mai karama wanda ya gwada wata karama har mutane suka zo suka gane cewar karama ce wallahi bari gari ba zai zauna garin ba matukar waliyin Allah ne daga bambanci na uku ita mu'jiza ko da lokaci tana gwame ne da kalubale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani mai girma sai ce to shikenan duk wanda yake sai ya zo da irin ta kullu in ijtama'at al-ins wal jinn 'ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira amma karama babu ita babu kalubale ba waliyin da zai zo na zai zo ya ce na kalubalance ku kuyi abu kaza karama ce daga gare ni don mutumin da ya faɗi wannan shekar ne bambanci na hudu ita mu'jiza tana amfanar mutane mutane suke amfana su ba muna cin gajiyar alqur'ani mai girma ba to amma karama tana amfanar mai ita ne kawai Allah zai bayyana karama a hannunsa domin ya karfafe shi ya karfafi imaninsa ya kara tabbatar da digadigansa amma yana cikin damuwa Allah ya cire shi daga cikin wannan damuwa to menene bambanci tsakanin mu'jiza kuma da sihiri da sihiri mun gaba da karama menene bambanci tsakanin mu'jiza da sihiri kar wani ya zo ya ta gwada muku wani abubuwa ya ce a wannan karama ko kuma wannan mu'jiza ne mu'jiza kudara ce ta Allah subhanahu wataala da ikon sa yake gwada bayin sa amma kuma sihiri abu ne wanda dan adam yake koyo ya hada wannan ya hada wancan ya hada wannan ya hada wanta ba don komai ba don kawai ya cutar da wani kwanan nan bai kai bai fi sati biyu ba bai ma kai sati biyu ba na fita daga masallacin zan je gida sai na samu wasu samari mutum uku sai suka biyo ni da gudu na san su suna nan ugwaro suka tsayar da ni da farko suka bani hakuri suka ce malam da Allah kai hakuri mun tsayar da kai shi ke babu damuwa na ce menene sai suka ce malam wani abu ne ya faru wallahi ya kamata mu gaya maka na ce menene sai suka ce jiya ka zo ka wuce nan gurin da mota kana wucewa ko ne saurayi yana laɓe a jikin katanga kana wucewa kawai sai ya zo ya ɗebi ƙasar tayar motarka inda ta taka sai ɗebi ƙasar gurin yana ɗiba kawai sai ruga da duk sai muka biyo shi muna cewa a kama shi a kama shi a bai dama sun shirya ne da wani mai keke na fafa an zo an sauke shi da suna da yawa kawai sai maza sai shiga motar keke na fafa kawai sai suka gudu yake shi ne kuka zo ku gaya mana ce yake to Allah ya saka muku da alkhairi ya kara mana danƙon soyayya da ƙaunar juna amma irin wannan yanzu irin wannan ba mamaki an yi da yawa da yawa wanda ba sani ba kuma Allah bai sa sun yi aiki ba wannan din ma Allah ba zai sa ya aiki ba ai Allah cewa yayi ba za su iya tutar da kowa da shi ba illa bi izini to Allah bai bada izini ba zai aiki ba saboda haka shi mai sihiri zai nemi gajinka zai nemi hularka ko da tufafinka dan yanka masa duk wani abin da ya shafe ka dan yanka masa ya je ya haɗe haɗe ya haɗa shi kenan sai ya ce to a fikira a haukatar da wani to amma mu'jiza kudura ce direct daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu abu na biyu ita mu'jiza kullum alkhairi take kawo ga shi alkur'ani mai girma muna cin amfaninsa amma sihiri baya kawo wani abu sai sharri ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ابنا هدو ابنا اوكو اتا معجزة با ايا لالا تاتا بابو ونا النبن دزي زود معجزة ويواني متن يئيا لالا تاتا معجزة بابو النبي موسى عليه السلام لك شو انا تكينا تكير صورو انت نشي لو كنت دوان شانسك جيفر دا عيدين سندنا سوك فوما متزي sai tsoron ya rar a jikin annabi Musa alaihi salam Allah yake kullu la ta innaka antal wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir haythu ata annabi Musa alaihi salam ya yarda sanda ta koma katu tuwar macijiya ta hade sauran duka saboda haka mu'jiza babu wanda ya isa yazo ya bata mu'jiza amma sihiri ana bata ta akwai ayatu ibari sihir jama'a ayoyi da Allah ya ba mu su cikin Al-Qur'ani mai girma duk inda sai yake wallahi zaka wurin kashi da wannan ayoyi jama'a mun san su mun haddace su wallahi yana da kyau kowa muna cikin al'ummar da yake sihiri yayi yawa ya zanto ka san maganin sihirin yana da kyau kai kariya ma na sihiri suna nan da yawa predict cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tamru ajwa wanda in ka ci bakwai kullun kana iya cin bakwai wallahi ba wanda ya sai sihiri ya kama ka akwai addu'o'i la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in karanta dari ko sai da haka babu wanda ya isa maka sihiri a wannan yini bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin hamma wa min kulli 'aynin lamma allahu akbar allahu akbar allahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar يا أثر يكن الله أكبر الله أكبر الذي لا إله إلا هو الممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن من شر عبدك إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جار من شره جل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك ها هل هو عليك أرشان أثر لك إذا ذكرت والله والنب فتا 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 يكن سيدي صبر هذا مصنزو dan makare kawanan mu daga ainihin sihiri kuma ayu suna da watabawa ma tatu shayatin ala mulki sulaiman har zuwa karshe wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafiku can cikin suratu al-a'raf har zuwa karshe sannan kuma inna ma sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata can cikin suratu taha sannan kuma falamma alqaw قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وانا سوره آيين اذا كان سنسو ذاك يا زوا كانت har zuwa karshen inda aka haddade to insha Allah ta'ala sai riba zai kama ka ba ko kuma in har ya kama ka zai warkace a bambanci na hudu kuma wannan ya wadatar haka gaba ta biyar gaba ta biyar nawa ne adadin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin muqaddiman sharhin da yawa sahih muslim yana cewa mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai dubu guda الامام البيهقي شي ما تكلي تافنس على المدخل يا تبتر دي وانا شوار معجزو زمان زم الله صلى الله عليه وسلم سن في دبو قدع دي وانا تكلم على ممسلين شي وانا زمان سن شي يا كتن كي دبو اخو المهم معجزو زمان زم الله صلى الله عليه وسلم سنع ديوة وانا ما نمينا سوا ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر معجز زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوا daga ciki akwai littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma wanda aka kalubalanci al'umma baki daya da shi gaba ta shida kuma ta karshe a wannan tattaunawar ta sai da wannan gabar zaka iya jammu lokaci mai yawa shine kadan daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan na zabi mu'jizozi guda 10 rak mun ce sun kai 1000 ko
na'am
to na zabi guda 10
na'am
Allah ya sa mu iya kara sa su a wannan zamanin mu'jiza ta farko ita ce inshiqaqul qamar ajewar wata kashi biyu wannan watan da muke ganin ta a sama an taba yin wani zamani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauko daga can sama inda take ta zo nan kasa a garin Makka ta dare biyu dukka mushrikai sun gani ta yi wannan sabon labari ne a gurin amma wannan labarin yana na cikin Al-Qur'ani mai girma kuna karantawa iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar wanshaqqa menene irabin wanshaqqa فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء انشق يا رجا يا قاضي يا ربو بيو يا قاضي ما وين زي زو دنا غبا با اي يا قاضي كما زمانه من زال الله حديثه سنونه شي وانا daga cikin alamomin tashin al-qiyam an samu riwaya daga Abdullah ibn Mas'ud riwaya tana nan cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim wanda Abdullah ibn Mas'ud yake cewa in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam firqatay wannan watan da muke gani ta rabu biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam firqatu fawqa al-jabal bangare ne farko sun yi tsoro akan dutsen Zaru Hira wa firqatu dunahu bayan bangaren kuma yana kasa da Zaru Hira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara kurin shawa da masu suka nema sun zo sun same shi ne suna ɗan kure da shi suna ganin duk abubuwan da yake zuwa da su na ban mamaki a doron ƙasa ne kowa na iya yin su a garin su mai tihi ma na iya yin su nan ne kawai suka shiru suka zo suka ce ya manzo Allah ko ga ya Muhammad kike ce masa yau dan nan muna son ka ba mu mu'jiza kuma ba a nan doron kasa ba mu'jiza a can sama muke so inda ba wanda ya isa yin gurin
na'am
manzo Allah yace da kuke so suka ce muna son ka saukar mana da wannan wata ta taso daga inda take zuwa nan doron duniya zuwa nan kasa mu ganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Allah wannan yana daga cikin bambancin mu'jiza da sihiri sihiri ake hadawa ake amma mai mu'jiza sai ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya karbi addu'ar sa kawai sai kira wata sai ga wata tana saukowa a hankali sai ta sauko har ta da garin Makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishadu ko shaida abinda kuke nema na ba an zare da hujja kan su ko to duk wanda bai karbi addini ba a wannan lokacin wallahi ya ga yawa Allah subhanahu wataala gobe kiyama ishadu Abdullah ibn Mas'ud yace shi ya gani Anas ibn Malik ya gani Abdullah ibn Umar ya gani Abdullah ibn Abbas ya gani mushrikai da yawa sun gani akwai masu inkari cewa to ai da mu'jizar ta faru da gaskiya ai da tarihi ba wai a Qur'ani kawai ko a Sunna ba da tarihi ya nakalto al'ummomi da yawa sun nakalto babu shakka akwai al'ummomin da suka nakalto sannan kuma abin ya faru da daddare ba da rana ba da yawa suna bacci wanda Allah subhanahu wataala ya musu ni'imar su fito su ga wannan musu suka sune kawai suka ga kuma kafaran wannan lokacin ba su yi musu cewar san gani ba kafiran yanzu wanda ma ba sa karanta alqur'ani mai girma balanta na su san taksarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sukan kashe kudan su su haula can sama space domin su je su ga wata a yanzu duk mutumin da yake so ya haura space abinda zai kashe bai kasa dala biliyan ɗari zuwa ɗaya kawai kaje kawai ka leƙa so ɗaya ka dawo dala biliyan ɗari to wanda suka jirje daga cikin kafirai sun tabbatar mana cewa wannan wata da muke gani tsakiyar ta a tsage ne wannan alama ce cewa akwai wani lokaci an yi wani zamanin da watan ta tsage sannan kuma ta sake haɗewa mu'jiza ta biyu al-isra'u wal mi'raj al-isra'u wal mi'raj na farko menene al-isra' al-isra' shine tafiya daga makka zuwa baitul maqdis wannan tafiyar idan kai ta daga dare shine al-isra' jama'a kilomita daga makka zuwa baitul maqdis kilomita 1200 kilomita nawa 1200 kenan yana buƙatar yanzu aka yi wannan tafiyar sai ka shirya da kyau ko da mota ne sai ka shirya da kyau sai ka tashi da asusuba irin karfe 6 sannan ba za ka isa ba sai wajen karfe 8:30 na yamma ko dare mukan taso daga birnin Madina Nigeria daga birnin Madina zuwa Riyadh kilomita 1000 an ka tashi da sassafe hanya a miƙe take ba irin hanyoyin Nigeria ba babu ɗaya wajen kuma babu gargada sai tafiya kawai sai ka tsaya sai dai kai sallah to za ka yi ta tafiya idan ka tashi da safe wallahi baka saka kai wurin ba sai da magana ba kilomita 1000 wannan 1100 nawa da 200 to ba a gama ba al-mi'raj shine balaguro daga nan duniya zuwa sama ta farko zuwa sama ta biyu zuwa sama ta uku har zuwa sama ta bakwai har zuwa albaitul ma'mur har zuwa sidratul muntaha har zuwa suna nan da yawa domin daga sidratul muntaha ba wai tafiya ta kare ba sai dai kai baka saka wuce nan ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sidratul muntaha magariyar tikewa nan ya tsaya amma sama da magariyar tikewa akwai ruwa wanda ya fi karfin ruwan duniya sama da wannan ruwa akwai mai akwai kursiyu na ubangiji Allah kursiyu tukunna na ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda kursiyu Abdullah ibn Abbas yana cewa al kursiyu mawdi'ul qadamai kursiyu ba gurin zama bane ba gurin da yake so bane a gurin dora kafafuwa ne kawai guda biyu kai imani cewar yana dora kafafuwa guda biyu ba irin naka ba dan baka ganshi ba baka san shi ba laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to inda ake dora kafafuwa guda biyu kawai yafi doron kasa baki daya da samme baki daya wasu ya kursiyuhu as-samawati wal ard idan ka dunkula dukkan samme guda bakwai da kasai guda bakwai ka dora su cikin wannan kujerar al-kursiyu mawdu'ul qadamain wallahi tamkar ka dauko sisi ne ka jefar a cikin daji ko cikin abudan sahara ballantana kuma ka je kan mai al'arashi ar-rahmanu ala al'arashi istawa inda ya daidaita daidaituwar da ta fi kama da shi ta kamace shi wannan yana nuna maka girman Allah jama'a wallahi tsakaninka da shi ratan ba a kwatantawa shi yasa kake saka ganin shi ba kamar shi yana ganinka muna nan a zuri a ƙasa kamar giyaji a wurin Allah muna cikin damkarsa baka isa ka gudu ba baka isa ka kubuta ba abin da yasa ka kai in kai ta wurin kai jiki ya ga maka gobe kiyama Allah ya kare mu maganar da muke tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis shekara abin nan kilomita 1200 tafiya daga nan doron ƙasa zuwa sama ta farko nan kuma hadisi ne zai daidaita ba akwai hadisi cikin sunan Tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa da sahabbansa hatta duruna كم بين السماء والأرض شن كون سن راتن ديك كان السماء دي كفا صحابتك يتي الله ورسوله أعلم سمن زعل الله يتي كان سو أكوين تفير شكرا إليبيا تكنك دورك أسا زوا سما تفركو تفير شكرا إلينا إليبيا كان يتي من كل سماء إلى سماء دقا كوش سما زوا سما من ديك إتا مسيرة 500 سنة تفير شكرا إليبيا سنية وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة كولن كون سماء كولن فا تفير شكرا إليبيا ينظر إذا كبقى تفير شكرا إليبيا زوا قوم شاهد با تايمز 7 با تايمز 14 دومن كولن سماء zai baka tafiyar shekara 1700 kenan in zaka yi tafiya daga nan dorin kasa zuwa sama ta bakwai akwai tafiyar shekara 1700 a gaban ka amma wannan hadisin jama'a da'ifi wannan hadisin da'ifi Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya ce wannan hadisin bai inganta ba amma muna da asar na Abdullah ibn Mas'ud wanda yake mawqufi da kuma na cikin Sahih al-Bukhari shi wannan asar din ya tabbatar cewa tafiyar shekara 1500 to mu aje wannan hadisi astronomers masu zuwa sama wannan mutane masu zuwa sama din su sun je sun kwatanta jama'a kun san me suka kwatanta bayan sun yi wannan tafiyar sai suka auna mana su inda za su iya zuwa kawai shine space din kawai sama ta farko ma ba ce san je ba Allahu akbar ana ta magana ci gaban duniya an je sama an dawo kaza da kaza yanzu akwai inda zaka akwai wanda yake sai je sama ta biyu manzo Allah ya je ta bakwai ya je albaytul ma'mur ya je magariyar cikewa karshen ta an nuna masa aljanna an nuna masa wuta dan Allah wani irin ci gaba ne yanzu za a iya kai wannan lokacin da koke ke babu jaki ake hawa saboda haka suna ci gaban su muna kallon su ga wani muna ji su ce sun ci gaba sun je masu tama ta farko sun kwankwasa kofa su ma an buɗe musu sun gamu da wani annabi a can ya ce musu wane ne sun ce mu kaza ne daga America to daga nan za mu san cewa sun ci gaba manzo Allah suwa yake kuma sa kawai sa ce kai wani ne ce ni wani ne ne Muhammad annabi karshen zamani sai abudi sai ya shiga astronomers sun je sama sun auna sai suka ce mana ratan da yake tsakanin wannan duniya da sama ta farko ba batun tafiya ba ne a batun kilomita ba miliyan ɗaya ba ba biliyan ɗaya ba ba tiriliyan ɗaya ba kilomita tiriliyan ɗaya biyu uku ɗari da 89 kilomita tiriliyan ɗari da 89 ka shiga google ka gani ka ce menene astronomer suka yi discovering cewar shine ratan da yake tsakanin wannan dorin ƙasa da sama ta farko to jama'a yanzu triliyan 189 times 14 times 14 in kana son zuwa sama ta bakwai kenan ina jin zai baka tafiyar kilomita triliyan 664 ku buga ku gani ko zai ba ku haka to kasan cewa kai bawan Allah kai ba kowa bane maganar mu'jiza muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiyar a dali daya yayi tafiyar daga Makka zuwa Baitul Maqdis aka tara mishi annabawa a gurin ya jagorance su a limanci sannan kuma aka haura da shi zuwa sama ta farko har zuwa sama ta bakwai duka a cikin dare guda kuma ya dawo cikin wannan dare mu'jiza ce kuma mu'jiza shi yasa da ya dawo gare waye shi ya tara sahabbai kike ga musu biya fara yin tafiya kace ina ka biya manzo Allah shi a daje Baitul Maqdis daga nan sai na kara ka zuwa sama ta farko sama ta biyu sama ta bakwai to sahabbai suna ba sun gaskata su gaskata ba ta sama domin sun san wannan bakin baya kariya amma abin ya doki kwakwalen su mushrikai da kafir ja a sai da mutumin na ku yau ya doka da ma wani kariyar da ban yi amma wannan kariyar aikuwa ne gani ba su yarda ba kuma a haka kusan abin da Allah ya musu da ba su yarda ba suna son su kure shi sun kici to ai mu da mamman sai Baitul Maqdis sun sha zuwa tafiya ne a wannan zamanin nasu na wajen wata guda akan doki yanzu ka siffanta mana Baitul Maqdis kubbatu sahara ina take menene kalanta kofar kaza me tsawonta menene kalanta suka dinga tambaya manzala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ya inganta sai Bukhari yake cewa lokacin da suka yi min tambaya ta farko dan bai kiyaye wannan gurare kawai sai ciki na yi ruwa hankalin sai ya tashi kawai sai roki Allah sai kawai sai Allah ya daga Baitul Maqdis chak ya aji gaban manzala sallallahu alaihi wasallam yana kallo idan suka ce wannan kofar ya tafi ai gashi nan green ne ai wannan gurin ya abin yake gashi nan haka yake ai dukkan bayanan ya ba su daki daki yadda yake yadda suka sani kuma ba su sa su musanta ba kuma ko san wani abu ba su imani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su imani Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu baya gurin lokacin da aka yi wannan zama kafirai suke da suka sami suka ce to abokinka fa ya zo da wata sabuwa yace menene suka ce ya tafi Baitul Maqdis a dare daya ya haura zuwa sama ta bakwai a dare daya kuma ya dawo wannan dare abokai ce kun tabbata wannan magana ta fito daga bakinsa suka ce sai ce in kana qala faqad idan har ya faɗa to ya yi gaskiya ai shi saka samu sa Siddiqul Akbar to wannan shine hadisatul qisra wal mi'raj wannan hadisar tana da abubuwa da yawa ciki wanda ba za mu iya bayani shi ba domin lokaci amma abin ya faru na garin Makka wata riwayar Imam Bukhari da Muslim riwayar Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana yana cikin ɗakin sa a Makka kawai sai ga saman ɗakin ya tsage ya rabu biyu gurin ya huje ya zama babu sirri sai ga mala'ika Jibril alaihi salam kuma ya gala ta gurin da daddare sai ya shigo ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance sai ya tsaga kirjinsa shi ne farkon operation a wannan al'umma ko ana magana operation an fa an riga an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka tsada kirjin sa ba ya maka wata allura a da tiziya ba an gane ko an tsada kirjin sai aka cire zuciyar aka wanke zuciyar aka bayar yace ya zo da wani kwano na zinari wanda yake cike da imani da hikimomi sai aka kara bude zuciyar sai aka kura hikimomin da basira da imani sai aka rufe a wannan dara yanzu idan za a maka duk da cewa yanzu ana operation take ka kina kana gani ba za a maka allurar bacci ba za a sa maka engine ne je cikin kirjinka ko cikin ka fitar da wani abu kana kallo kawai zai gurin zai warke take ka fito amma ba wata mu'jiza bace ba wata mu'jiza bace manzala sallallahu alaihi wasallam take ya miki aka wannan tafiyar shi kuma da hiji can ya gamu da annabawan Allah ba an ce an tara su a Baitul Maqdis da jagorancin su a neman cewa da hiji sama kuma ya gan su hankalin ka ba zai kawo domin ne domin su yanzu suna rayuwar barzan matafisu kulwa abin da yake faruwa a barzan bayan mutuwa
babu wanda yake sai sai kuma babu hankalin da zai dauka babban misali akai shine kawai yanzu zaka iya samu mutum biyu suna kwanci a gado daya akan gado daya a nan duniya amma wani na cikin ni'ima wani na cikin azaba wani na mafarkin alkhairi wani na mafarkin sharri wani na mafarkin yaga annabi wani na mafarkin ya zai fado daga kan bishiya kuma duka akan gado ne to rayuwar barza haka take a duk abin da yake faru a gurin bakai saka san hakikansa ya sallaci annabawan a wannan gurin ya haura sama kuma ya ga wasu a can kuma annabawan an binne su a nan kasa a nan duniya hankalinka zai dauka alhayatul barzakhiyya manzo Allah ya ga annabawa a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga albaytul ma'mur ka'aba ce ta sama wanda malaiku suke bauta a ciki kamar yadda muke bauta karkashin ka'aba a nan duniya su ma suna can a wajen baitul ma'mur suna ibadarsu hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa da ya dawo ya ce ya ga malaiku a kullun wayewan gari malaiku 70 da suke shiga dan sun shiga ba sa fitowa wasu na cikin ruku'i sun shiga ruku'i dan ba sa aidawa sai an busa kahu wani suna nan cikin sujjada ba sa aidawa sai an busa kahu kuma kullun wayewan gari sai malaiku 70 sun shiga kuma ya alama junuda rabbika illa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ga magariyar cikewa a gurin aka bani sallah 50 aka dinga rage wai dawo biyar an nuna masa aljanna an nuna masa wuta a aljanna ya ce wa'anda suka fi yawa a cikin irin talakawa ne a wuta kuma wanda suka fi yawa a cikin su ne mata sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta uku wanda ya shirke sana haga goma muka ce ko mujiza ta uku taksiru ta'am wa sharab yawaita abinci ko yawaita abin sha hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari daga abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah da kansa yake bada bayani ba zan karanta mana hadisin ba zan ba mu labarin kawai kun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wani zamani da suke fama da yunwa mai tsanani abu hurairah yake cewa an wani lokacin da hantar ciki na da hanjin ciki na nake dogaro da ƙasa kafin na iya kwanciya a yi wani lokacin da idan na miƙe na tashi sai na ɗaure dutse a cikina domin na iya tsayawa da ke don tsananin yunwa kuma shi ya karɓo wani hadisan na wajen 5,000 da wani abu hadisan da abu hurairah ya karɓo wallahi sun fi haka dubunnai ne babu wanda ya kai cikin sahabbai hadisi ya zo cikin sahih bukhari abu hurairah da kansa yake cewa hafiztu wi'a'aini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam أما أحدهما فقد بثثته في الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلاء يتي ناكر أبوه هنا بيون حديثين لما ظن الله صلى الله عليه وسلم لا يبه النابو لناواض عشك المتعلم لا يبه ينا من أولينا دون أقوى حديثين فتنتنو أجي أندى ظن فتن بينا متعلم أن ينكر دولة ابن صالح الثمين يكي تيوايا حلالتا a boye ilimi ko san ilimi ba a boye shi ko katimul ilmi mal'un katimul ilmi yurjamu yawm alqiyamati bil jamin min na amma kuma an yarda idan wani ilimin ya fi karfin kwakwalwar mutane hankalin sa ba zai tarba ba ka boye har sai hankalin su ya nuna sai ka bayyana ilimin in ji ibnu salih al-wasaimi to irin wannan sahabin ba shine ake zagi da ba yanzu akwai abin da za ka yi ka kai wani da yunwar shi da wahalar shi da fatarar shi da talaucinsa haka ya yarda ya karɓi mana hadisi muke cin bore shi yake cewa wata rana don tsananin yunwa sai na zo na kwanta kan hanya inda mutane suke wuce na rubuta ciki ina jiran wannan zai fito yake farko mutumin da ya fito shi ne abokan sunna zai wuce sai na dauki alqur'ani mai girma na je gaban sa yace dan Allah wannan ayar ban gane ta da kyau ba ka fassara ba yace na san wannan ayar fata na kawai ya ga muskata ya gane ina jin yunwa ya dan jani ya kai ni gidan shi ya bani abinci sai bai dago ba sai ya wuce abin sa ya ci gaba da cikin sa sai an jiwa sai ga sayyidina Umar shi ma ya fito yace sai na tashi nace ya kai sayyidina Umar dan Allah fassara mu wannan ayar ban san ta ba yace na san ayar fata na kawai ya gane ina jin yunwa ya kai ni gidan sa ya ci ni abinci shi ma bai gane ba sai ya wuce yace cin an jiwa sai ga Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yace sai na tashi kafin in karasa gurin sa yana kallon fuska ta sai ya gane abin da yake cikin rai haka ake son shugaban gida ba sai talakanka ya zo ya same ka ya ce ina da damuwa kaza da kaza kullum idan kai shugaba ne ka dinga kallon fuskokinsu me damuwoyinsu ka biya musu bukatunsu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gani na sai fahimci ina fama da yunwa sai ta Abu Huraira ya ce na'am ya rasulullah ya ce biyo ni ce sai na biyo shi shi ma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abinci amma ya ce ya biyo shi suna zuwa gida a sai kafin su zo makota sun kawo nono cikin kwano amma bai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zuwa sai ya tarar da nono sai ce wannan nono kuma daga ina sai aka ce hadiyya ce kyauta ce banu kaza banu kula suka kawo mana ko san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kyauta amma ba karba to sai hankalin Abu Hurairah ya kwanta amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah sai ce zai ce labbaika ya rasulullah yace da Allah ji ka masallaci akwai ahlus suffa ko san ahlus suffa ko akwai ahlus suffa da muka ce ahlus suffa muna nake suffa ne wata ba an gane ko da muka ce ahlus suffa ba muna nufin sufa ne ba ahlus suffa yadda Ibn Taymiyyah yake sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hijira daga Makka zuwa Madina sun bar gidajensu a Makka sun bar iyalansu a Makka sun bar dukiyoyinsu a Makka sun tsira da imanin su zuwa Madina ba su da komai a Madina ba gida ba gurin zama babu iyali idan za su zo nan ba ɗakin Allah an riga an raba sauran sahabban baki da kowa ya samu dan uwansa an kai su gidajensu amma su wadannan sun zo daga babu samu gurin zama ba sun kai mutum 140 da wuri inji Ibn Taymiyyah adadin su na karuwa kuma yana raguwa duk wanda ya samu gidan zama sai ya bar gurin me za ka yi zama a gurin amfanin zaman su a gurin da farko sun samu gurin kwanciya a cikin masallacin Allah ɗakin Allah na biyu jama'a suna iya locating ɗinsu a wannan gurin duk wanda yake da abinci zai kawai ce to almajirai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinci abinci ne tufafi ne ko menene za a kawo musu a wannan gurin shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo hadiyya yakan ba su aka kawo sadaka yakan ba su to sai manzo Allah yake je ka cikin masallaci ka kira mun talakawa da masu fama da yunwa Abu Hurairah yake sai na kama hanya amma gaskiyar lamarin hankali na bai kwanta yace ina ma ya ce mu in kurba kurba daya kafin ka kira wannan mutane ka san tana kama da kin samu abinci bai masa da wasa yace bugu da kare na san cewa ni ne dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan idan suka zo ni ne kuma zai ce in dauki wannan abin ba su yace amma dole ne ne biya ga lamarin Allah dole ne biya ga lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai je kira su sai suka dungumo suka zo gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah yace na'am yace dauki wannan nonon ka ba su rinka sha ɗaya baya ɗaya yace sai na dauka sai ne baya da farko yana sha ina leka cikin fara ya gama sha ina fatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce na sha sai bai ce na sha ba sai ce bewa na biyu shi ma na biyu ya sha yace bewa na uku shi ma na uku ya sha yace dukkan sai suka sha ta kam sannan suka ba saura dan kaɗan ne abin da ya saura a cikin kwano sai na dauko sai na ce ya rasulun ma daga shi sun sha kasan bai sai sha ba bashi kusuri ba ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli kwano sai ya daga kansa sai ya kalli fuska sai ya murmushi sai ya ce ya Abu Hurairah sai ya ce labbaika ya Rasulullah sai ya ce saurani da kai sai ya ce kai gaskiya manzo Abu Hurairah ya ce sai ya bani sai ya ce zauna ka sha ya ce uqud washrab wannan wata hikima ce duk wani abin sha ruwan sha nonon sha maganin sha sun zaka sha ka zauna akwai hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam inda tace wanda yake cewa dan mutum ya san abin da yake kai da kawowa cikin sa lokacin da yake kwankwadan ruwa a tsaye to da ba zai haka lafiyar cikin kai lafiyar fatan kai lafiyar sefan kai lafiyar huhun kai ruwa ba zai sauko da nauyin sa daga sama ya doke su ba an gane ko amma in ka zauna zai gingara ne in ka tsaya kana kwankwada zai dinga faduwa yana cutar da kai sai ce uqud washrab zauna kuma ka sha Abu Hurairah ce sai na sha sai ne bira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ka sha yace na sha yace ya Rasulullahi ya isa gashi yace a Abu Hurairah sai ka sha karsa sai ce ya Rasulullah yace wallahi ba'ataka bil haqq ما اجد له في مسلكا نالن da wanda ya aiko ka da gaskiya babu inda zan sa nono nan a ciki nono yana nan yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi sura ya karasa wannan mu'jiza ne ko ba mu'jiza hadisi ya inganta cikin sahih muslim hadisin jabir ibn abdullah lokacin da aka yi yakin khandaq ghazwatul ahzab mun san cewa wannan yakin an yi ne cikin tsananin yunwa da tsananin tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa yaya za su yi shi Salman al-Farisi ya ba da shawara yace ya Rasulullah inna kunna fi farisa idza aradna al-harba takhandaqna yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance a Farisa idan za mu yi yaƙi sai mu haƙa rayu abokin gaba idan ya zo da abin hawansa da dokinsa ba zai iya ƙetarewa in ya fada ciki a nan kawai za mu harbe shi mun ƙarar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan shawara shi ya raba wa sahabbansa yadda za a haƙa rayu shi ma yana ciki sahabbai suna cikin haƙar ramin nan sai suka yi karo da wasu duwatsu ba su iya fasawa ba sai suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ana shugaba a addinin musulunci haka yake in za a yi gini kana cike ma za ka yi dan ana ɗiban ruwa da ke ma kana ɗiban ruwa lokacin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da shi aka gina yana ɗiban tubali a kansa ya kawo ya dora yana yin jinka da kansa to saboda haka sai aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fasa wannan dutse sai ya zo sai ya karbi gatari sai ya fasa dutsen lokacin da yake daga hannunsa garin fasa wannan dutsen sai Jabir ibn Abdullah ya ga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame ya kare domin tsananin yunwa bai ce masa kuma sai ya ruga gida sai ya nemi izini ya Rasulullahi zan je gida aka ba shi izini ya tafi gidansa wajen matarsa ya ce da matarsa ga yanayin da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi min ba muna da abinci a gida sai ta ce muna da alkama sa'i guda mudu nawa kenan jama'a sa'i daya mudu nawa ne mudu hudu mudu nabi hudu muna da mudu nabi hudu na alkama sannan muna da akuya da za a iya yankawa to sai ya ce ki niƙa wannan alkaman yanzu sannan a kamo wannan akuya zai yanka sai ya yanka yace maza ki fara abincin nan zan je in kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wayansu sahabbai su zo su ci abincin nan sai ta yi mai kashedi idan ka je fa ka san irin mutanen da za ka ɗebo nan abincin nan gashi mudu hudu ne mu ma gida za mu ci sannan baki su ci shikenan sai mijin ya fita Jabir ya fita yaje tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin aiki sai ya je matsa kusa da shi sai ya mai sirri yace fasarabtuhu
sai mai kar ya manzo Allah akwai abinci a gida wanda bai wuci alkama mudu hudu ba sannan kuma na yanka akuya kadan ne min nafar min talata ila tisa daga cikin sahabbanka ka zo da su domin a ci wannan abinci a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya fuskanci mutanen Khandaq yace ya ahlal Khandaq ya ku mutanen Khandaq musulmin da suke yakin Khandaq mutum nawa ne jama'a fiye da dubu uku amma wanda suka biyo shi fiye da mutum dubu daya sauran ba su je ba shikenan sai suka dunguma Jabir ya rasa mai zai ci kansa a ƙasa haka mai zai faru a gida bai sani ba suna zuwa sai suka zauna a falo Jabir ya je ga matarsa baki sun zo ta zo ta leka ta ga dubannan jama'a ɗaruruwan jama'a hankalinta ya tashi ban gaya maka ba ai na ji na gaya masa wallahi shi ya kira su ba laifi na bane to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Jabir ya ce wannan garin ina yake an dora ne an fara gunatan ne ya ce ba fara ba ya ce to kawo garin sai aka kawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sai ya tofa ya sa albarka ce kai wa matar ka yanzu ta fara gurasa ina roman dabba roman akuya an riga an gama ne ya ce yana kan wuta ce to sai ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ya sa albarka ya addu'a ya tofa sai ya ce da su kar ku soke su daga wuta ku bar su akan wutan za ku dinga ɗebowa kuna kawowa wallahi abincin nan haka aka dinga ɗebowa mutum dubu ɗaya fiye da dubu ɗaya suka ci wannan abincin kuma da saura akan wuta wannan karama ce da kuma mu'jiza daga manzo sallallahu alaihi wasallam a gadan za mu dakatar akwai mu'jizozi masu girma sosai a gaba guda nawa muka yanzu guda hudu akwai saura guda shida kenan ko muna fatan wanda muka yi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته